www.voiceamerica.com.
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Barkanku da wannan lokaci masu sauraro. Assalamu alaikum. Da fatan kun waye gari lafiya. Aisha Mu'azz ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da shirinmu na safiyar yau Litinin 30 ga watan Satumbar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, da farko ga kanin labaran.
Shugaban kasar Iran yayi Allah wadai da hare-haren Isra'ila akan kawayen Tehran na yankin gabas ta tsakiya. Wasu yan bindiga sun kashe ma'aikata 7 tare da yin garkuwa da wasu 20 a kudu maso yammacin kasar Pakistan. Ma'aikatar tsaron Taiwan ta faɗa a ranar Lahadi cewa tana cikin shirin ko ta kwana bayan gano makami mai linzami da dama da aka harba daga cikin kasar China.
To kanin labaran kenan. A babin rahotanni kuma, a ci gaba da kawo muku tattaunawar da muryar Amurka ta yi da masani kuma mai sharhi akan al'amuran tsaro a Najeriya, Wing Commander Musa Isa Salmanu mai ritaya. Za a ji mahangarsa akan matakan da ya dace hukumomi su ɗauka don inganta rayuwar sojoji a Najeriya.
Ina sanye da uniform ɗin ƙasar Najeriya, ga tutar Najeriya a kafaɗana. Amma duk inda na je, za ka ji an ce suna gode mu. Ba ni dai ba sojan Amurka ba ne, amma ana ce min thank you for your service.
Sannan za a ji cewa Isra'ila ta yi ikirarin sake hallaka wani kwamandan kungiyar Hezbollah kwanaki bayan kashe shugaban kungiyar. Muna da rahoto a kai. Sai kuma shirin ciki da gaskiya wanda Sarfilu Hashim Gumal ya saba gabatarwa, kuma a yau akalar shirin ta karkata ne akan kudin fensho na jami'an 'yan sandan Najeriya. Amma kafin mu kai ga gabatar muku da duk waɗannan, za mu fara da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniyar. Shugaban kasar Iran Masoud Pezeshkian ya faɗa a ranar Lahadi cewa bai kamata ba Isra'ila ta kai hari kan kasashen da ke da alaka da Iran na Axis of Resistance ɗaya bayan ɗaya ba. Isra'ila ta ce ta kai hare-haren kan sansanonin 'yan tawayen Huta a kasar Yemen a ranar Lahadi, inda ta faɗaɗa fafatawa da ƙawayen Iran a yankin bayan kashe shugaban kungiyar Hezbollah Sayyid Hassan Nasrallah a ranar Juma'a a wani rikici da ya faɗaɗa a ƙasar Lebanon. A wani jawabi da kafafen yaɗa labaran ƙasar suka watsa, Pezeshkian ya ce ya kamata a tallafa wa Lebanon. Ya ce bai kamata a bar mayaƙan Lebanon su kaɗai a wannan yaƙin ba, domin kada gwamnatin 'yan Zionist ta Isra'ila ta kai hari kan ƙasashen Axis of Resistance ɗaya bayan ɗaya. An kuma kashe mataimakin kwamandan dakarun juyin juya halin musulunci na Iran Abbas Nilfurshan a harin da aka kashe shugaban kungiyar Hezbollah a Beirut. Hukumomin Pakistan sun faɗa a ranar Lahadi cewa wasu da ake zargin 'yan tada kayar bayani sun kashe ma'aikata aƙalla 7 tare da yin garkuwa da wasu 20 da bindiga a wasu hare-hare 2 da aka kai cikin dare a lardin Balochistan da ke kudu maso yammacin ƙasar. Rikicin ya faru ne a gundumar Panjshir da Mushkal na lardin da ke fama da tashe-tashen hankula wanda ke da arzikin albarkatun ma'adanan ƙasa. 'Yan sanda sun ce wasu 'yan bindiga sun kai hari a wani gida a Panjshir da tsakar daren Asabar, inda suka yi harbi kan mutane da ke cikin gidan kafin su guda kan babura. Sun kara da cewa harbin ya raunata mutum guda, kuma waɗanda harin ya ritsa da su ma'aikata ne daga lardin Punjab da ke gabashin ƙasar. Harin na biyu ya faru ne da sanyin safiyar ranar Lahadi, inda wasu gungun mutane ɗauke da makamai suka kai hari a wani kamfanin haƙar gas da mai a Mushkal. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Adadin waɗanda suka mutu na ƙaruwa a kudu maso gabashin Amurka da rashin isassun kayayyaki masu muhimmanci a keɓaɓɓun yankuna da ambaliyar ruwa ta yi ƙamari, da kuma asarar gidaje da dukiyoyi, yayin da mahaukaciyar guguwar da aka yi wa lakabi da Helene ta bayyana ƙararrar ga jami'ai da suka yi gargaɗi kan baƙar wahalar da za a sha wajen sake gina inda aka samu ɓarna. Hukumomi na yin gaggawar jigilar kayayyaki tare da maido da hanyoyin sadarwa da titina a Asheville da ke jihar North Carolina da ambaliyar ruwa ta mamaye a ranar Lahadi, yayin da mazauna yankin gabar tekun Florida da guguwar ta shafa suka taru domin gudanar da addu'o'i a coci. Gwamnan jihar North Carolina Roy Cooper ya ce ana sa fargabar adadin waɗanda suka mutu na mutum 11 zai karu yayin da masu aikin ceto suka isa yankunan da lamarin ya shafa.
A lot of people who are concerned about
ya ce mutane da dama suna ta nuna damuwa kan yanwa da abokai da basu gani ba na daga cikin dalilan da suka sa muka dukufa wajen ganin mun maido da hanyoyin sadarwa. Mahaukaciyar guguwar dauke da ruwan sama kamar da bakin kwarya ta Helen ta raba mutane da dama da mahallansu yayin da kiyasi ya nuna jumlar mutum sama da 60 ne suka mutu.
Kafin Muhammad Hafiz ya karanto mana sauran labaran za mu bude taskar rahotanninmu da tattaunawa akan batutuwan tsaro. Ta iya yuwa mai sauraro ya saurari shirinmu na safe a ranar Larabar da ta gabata inda a wata tattaunawa da Wing Commander Musa Isa Salmanu mai ritaya ya yi bayani akan gurguwar fahimtar da ake yi wa dokokin aikin sojin Najeriya. Na ci gaba da tattaunawa da shi kuma ga yadda tattaunawar ta kasance. To kana gani akwai buƙatar al'umma su fahimci wasu domin aikin soja aiki ne na tsaro, tsaro kuma yana buƙatar sirri.
Abin da ya faru shine cewa da soja mutane ba abubuwa ne suka canza. Mutane da sojoji na can ba amma sai da
suke. Ba kullum ake ganin soja.
Ba a san yadda suke rayuwarsu ba da sau. Amma saboda irin wannan yadda abubuwa suka canza yadda ake ganin su kullum shi yasa waɗanda abubuwan da yake normal routine kamar abin yau da gobe wannan ba wani abu bane da ke nuna cewa ko wata rikici
ko
wata matsala a gidan soja a'a routine ne haka aka saba yin shi kuma haka ake akwai idan ma mutane suka tuna suka duba ministries da sauransu
yanzu kuma sai ambusai sallama ya biyo baya
sai magana sallama magana ai training din su yadda za su saboda ku shiga aikin ku ci gaba da rayuwar ku a matsayin ku na farar hula domin mutum ya je shekara 35 dole ai training din shi sana'a da kawai ya sani shine aikin soja
kai tsohon jami'i ne na rundunar sojin Najeriya
na'am
menene abin da ya fi wahala a rayuwar soja bayan ya bar aiki da ya kamata a mai da hankali a kai ko kuma ba a mai da hankali a kai
gaskiya abubuwan da ke din soja musamman wanda ya retire shine cewa na farko akwai shi kanshi karfin ko kuma nauyin pension din shi akwai saboda mutum ne shekara 35 saboda yadda suke zama a bariki yana bauta ma ƙasa duk sanda wannan so idan ya baro bai kasuwanci ba bai wani abu ba da sauransu idan ya baro wannan din akwai wahalan acclimatizing ko kuma ya
sabo da sabon
rayuwar da zai saboda haka dole a maida hankali wurin wannan training din da ake masu ba kawai ai training ba idan aka yi training a tallafa a basu tallafin yadda za su yi resettling gaskiya sai ana reviewing din abin nan akai-akai saboda idan da aka ce naira 500 ne a shekara kaman hudu da suka wuce duk inda aka ce ma 500 shekara hudu da suka wuce yanzu in ba a baka kusan 2000 ko 2500 ba ba zai kai ma wancan abin da wancan 500 din za ta yi ba dole a sake duba a ga na farko shi soja tun lokacin da yake gidan soja menene za a iya na tallafawa na game da kiwon lafiya da shi da iyalin shi na maganan ilimin ƴaƴan shi na maganan muhalli musamman
ba na tare numfashin ka zan barka ka ci gaba amma kaga misali a nan Amurka
na'am
idan ka ciki wani abu kana nema za a tambaye ka kai kana da dangantaka
da
wani soja
sosai kuwa
kaga kila fa ba mahaifinka bane amma a aka ce eh ina da dangantaka to kana cin moriyar wannan kasancewar shi sojan
to ai ba ma haka ba ni da ke sojan Najeriya a shekara ta 2014 zuwa 2015 nazo training anan Amurka anan Maxwell Air Force Base ina sanye da uniform din kasar Najeriya ga tutar Najeriya a kafada na amma duk inda naje na farko ko a tashan jirgin sama ne zaka ji an ce suna gode mu ba ni dai ba sojan Amurka bane amma ana ce mun thank you for your service wato muna jinjina
maka da
wannan sadaukarwa da kai da kake da su
Wing Commander Musa Isa Salmanu mai ritaya kenan a wata tattaunawa da shi a ofishin mu a nan Washington DC Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ga kashin labaran duniya na biyu.
Ma'aikatar tsaron Taiwan ta faɗa ranar Lahadi cewa tana cikin shirin kota kwana bayan gano makami mai linzami da dama da aka harba daga cikin kasar China. Kwanaki kaɗan bayan da Beijing ta ce ta yi nasarar gwajin harba makami mai linzami kirar ballistic mai ratsa nahiyoyi. Taiwan dai tana ƙarƙashin mulkin demokuraɗiyya, wacce China ke kallonta a matsayin yankinta. Tana sa ido sosai kan atisayen sojan ƙasar China, bisa la'akari da ayyukan da Beijing ke yi akai-akai a tsibirin. Amma da wuya ta fitar da cikakkun bayanai kan abin da take gani yana faruwa a cikin ƙasar China. Ma'aikatar ta ce tun da ƙarfe 6:50 na safar ranar Asabar ta gano dakarun roka da sojojin ƙasar China sun harbo abubuwa da dama a larduna da yankunan Mongolia, Gansu, Qinghai da Xinjiang, waɗanda dukansu ke da tazarar kilomita 2,000 daga Taiwan. A cikin wata sanarwa da ma'aikatar ta fitar ta ƙara da cewa sojojin Taiwan na ci gaba da sanya ido kan abubuwan da suke wakana, kuma dakarun tsaron sama sun yi taka tsantsan tare da ƙara kimtsawa sosai. Ma'aikatar tsaron China ba ta amsa kiran wayar da aka yi mata na neman ƙarin bayani bayan sun tashi daga aiki. Idan kusan ma'aikatan tashoshin jiragen ruwa na Amurka 45,000 suka yi nasara a kan barazanar da suke yi na fara yajin aiki a ranar Talata, za su iya rufe tashoshin jiragen ruwa 36 daga jihar Maine zuwa Texas, waɗanda ke ɗaukan kusan rabin kayayyakin da ake shigo da su da fita da su daga Amurka. Yajin aikin da ya ɗauki makonni da dama zai tilasta wa 'yan kasuwa su biya masu jigilar kayayyaki saboda jinkirin da aka samu, kuma wasu kayayyakin na iya zuwa a makare na lokacin da aka fi siyayya sosai na lokacin hutu. Kungiyar ma'aikatan tashoshin jiragen ruwa ta ƙasa da ƙasa da haɗakar ma'aikatan tashoshin jiragen ruwa ta Amurka, waɗanda ke wakiltar masu jigilar kayayyaki da tashoshin jiragen ruwa, ba su saka wani lokaci na tattaunawa ba kafin kwantiragin su ya ƙare a daren ranar Litinin. Kungiyar na neman ƙarin albashi mai tsoka da kuma haramta duk wani aiki da injina masu sarrafa kansu, kofofi da kuma ɗaukan kwantenoni da aka loda da sauke kaya.
Muhammad Hafiz Baballike nan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu za mu sake waiwayar taskar rahotanninmu. Wannan karin kuma gabas ta tsakiya muka dusa. Isra'ila ta sake kaddamar da wasu jerin hare-hare a birnin Lebanon cikin dare, inda ta ce ta sake nasarar halaka wani kwamandan kungiyar Hezbollah kwanaki bayan halaka shugaban kungiyar, wato Hassan Nasrallah. Ga Mahmud Lalo da fasarar rahoton Arash Arab Sadi.
Har zuwa wayewar garin Lahadi, ana ci gaba da ganin tashin haƙi a wani dogon bene tun bayan harin sama da Isra'ila ta kai a Beirut a ranar Juma'a. Dakarun Isra'ila sun ce hararen nasu sun kaikaici shugaban kungiyar Hezbollah da Amurka ta ayyana a matsayin ɗan ta'adda ne. Ranar Asabar kungiyar ta tabbatar da mutuwar Hassan Nasrallah, wanda ke jagorantar kungiyar ta Hezbollah. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya kwatanta Nasrallah a matsayin wanda ya kudura aniyar ganin bayan Isra'ila. Ya ce Nasrallah ba wani bane illa ɗan ta'adda. Shi ne ginshikin makirce-makirce ƙasar Iran. Shi da mutanensa sun kudura aniyar ganin bayan Isra'ila. A halin da ake ciki, Iran wacce ita ce babbar rikawar Hezbollah ta sa an dasa bakar tuta a ginin babban masallacin Imam Reza bayan mutuwar Nasrallah. Matakin saka wannan alama da Iran ta yi na zuwa ne yayin da ita ma kungiyar ta Hezbollah ta fitar da wata sanarwa tana mai cewa Nasrallah ya tafi wajen waɗanda suka yi shahada. Tana mai shan albashin ci gaba da yaƙi da makiya da kuma nuna goyon baya ga Falastinu. Yayin da ɗaruruwan iyalai yake kwanciya akan titunan Beirut, hukumomin ƙasar ta Lebanon sun ce mutane da suka rasa mahallansu sun kai 1,000,000. Dakarun tsaron Isra'ila sun fitar da wasu jerin hotunan bidiyo waɗanda suke nuna yadda aka kai dozin-dozin ɗin hare-hare akan maɓoyar Hezbollah a Lebanon. Isra'ila ta ce ta yi gargaɗi ga fararen hula da su fice daga yankin. Sai dai Prime Minister Lebanon na riƙon ƙwarya Najib Mikati yayin wata hira da gidan talabijin na Tel Aviv ya cicciki Isra'ilar. Ya ce abin takaici ne dokar da take kare rashin adalci a duniya. ya ba Isra'ila damar yin fatali da duk wani yunkuri da ake yi na cimma matsayin tsagaita wuta a yakin ta da Lebanon. Saboda ita Isra'ila babu abin da ya sha mata kai da wata doka ko yancin ƙasa. An dai ci gaba da ganin hare-hare cikin daren ƙarshen makon da ya gabata a Beirut. Lamarin da ya jefa jama'a cikin zulumin rashin sanin abin da zai iya biyo baya. A gefe guda kuma ɗaruran masu zanga-zanga a birnin Bagadaza sun yi bore kan kisan Nasrallah, inda suka yi yunkurin kutsawa cikin yankin Green Zone a Iraki da ke ɗauke da ofishin jakadancin Amurka. Kakaki a fadar White House John Kirby a ranar Lahadi ya faɗa a shirin This Week na gidan talabijin na ABC. Kamar yadda ya bayyana a shafinsa na X cewa Amurka na bibiyar dukkan abubuwan da ke faruwa.
We're watching this very, very closely to see how.
Yace muna kallon dukkan abubuwan da ke faruwa. Ko Hezbollah ko Iran za su mai da martani da sauran kungiyoyin da ke Iraki da Siriya. Ya zama wajibi mu zauna cikin shiri, kuma ma a shirye muke. Ma'aikatar lafiya a Lebanon ta ce sama da mutum 1,000 ne suka mutu, yayin da aka jikkata 6,000 cikin makonni biyun da suka gabata.
A gaida Mahmud Lalo da ya karanto mana fassarar rahoton Arash Arab Sadi. Sashen Hausa na muryar Amurka ake saurare kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma ana iya sauraron mu a tashar VOA Africa mita 102.5 zangon FM. Bayan nan akwai da yaushe ake so ana iya zuwa adireshin mu na yanar gizo a www.voahausa.com domin sauraron wannan shirin namu da kuma sauran shirye-shiryen mu na baya. Yanzu agogon mu a nan Washington DC na cewa karfe 1:16 na dare. Ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Masu sauraro barkanmu da shirin ciki da gaskiya har kullum kan bukarin take haƙƙin ɗan Adam. A yau za mu fara duba korafin wasu jami'an 'yan sanda da suka yi ritaya. Kan kuɗin fanshin da bai kai cikin cokali ba, ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfi da Hashim Kumar. Sabon shirin ciki da gaskiya zai duba korafin jami'an 'yan sandan da suka yi ritaya a Najeriya, wa'imma bayan cika shekaru 35 na aiki ko shekaru 60 na rayuwa. Fansho cikin cokali da 'yan sanda masu ritaya ke karɓa ya sa har sai da suka shirya wata zanga-zangar lumana zuwa Majalisar Dokokin Najeriya don jan hankali a kwamitocin 'yan sanda na Majalisar Dattawa da wakilai da su yi musu zagi zuwa ga hukumomin da lamarin ya shafa don gyara musu fanshon da ma kuɗin ajiye aiki, wato gratuity. CPC Ado Ibrahim Gabanni daga jihar Gombe ya ce sun kai wata hudu yanzu ba samun fansho ba daga kamfanin da ke kula da fanshon nasu.
Abin da ke faruwa shine fanshon nan da aka hada mu da kamfani ba da suke ba mu bai taka kara karya ba. Lura da yadda kasuwa yake yanzu, sai a dauke ku 15,000 a bawa ɗan sanda mai ritaya inspector ko kuma 16 ko 17 a takaice. Ɗan mutum yana da hannu ya zama superior police officer a ASP kenan, ko ani ɗaya ko ani ne biyu, kudin sa ba shi 20,000. Hatta masu ani na uku ma dai kudin sa ba shi 20,000. Mu da muke da zan daba-daba muna chief superintendent ne dai kudin na ba shi 20,000 30 da ɗan wani abu. To abin da suke ba mu bai taka kara karya ba, sai ya zamanto abu mun nemi mu koma gwamnati da wani mu kamar da take ɗaukar na saraba su dabara. Zamanto yanzu sergeant na soja in ya ritaya ko kuma staff sergeant pension sa da yake karba ya fi na kofi na 'yan sanda. Idan ani ne ya ritaya yana na soja ya karbi ya rifrita yana kamar sama da 100,000 da wani abu. Amma mu na mu ya kaskanta ya yi kaskanci a yanin kuma bayan haka kamfanonin daban-daban ne, wani yana da mukami amma kudin sa bai da bai kai na wanda yake da mukami. Mutum da dama ba wai a ɗan sanda akwai seniority. To yanzu an kaba megamanin kamfanoni ba damuwa ba ne kudin ka ya zama daban da na wanda ka fi shi mukami. kuma kudin kai gasa wanda ya fi ka bukami kudin sai ya zama to daban-daban depending on company da ka shiga. Ana muna fama neman mu fita wajen shekara kusan goma yanzu da muke ta kai kawo abin da ya kai mu har ga ranar 21 ga watan biyar na wannan shekara muka tafi kai zanga-zanga. Dutta bai masu shekara 70-80 sun tafi suna zanga-zanga kaga abin ya yi zanani.
Shi kuma DSP Patrick Alade daga jihar Filato da ya ce ya yi sa'a bai fada fenshon kamfanoni ba amma suna buƙatar a daidaita fenshon su da irin na sojoji.
Suna na Patrick Alade damuwan da na ritaya ba bayan akwai wasu wanda suka ritaya bayan na duka so suna complain ba tsarin abin nan increment na fenshon yanzu na ritaya wajen shekara 17 shi na shi na uku ba kai komai haka muke ta taba kawai su makwabtan mu to su sojoji hakan samu a ba su nasu da shi ka tambaya kace ya wannan ne mai wanzu a shishiru
Patrick Alade kai kai ritaya ne a matsayin DSP na yan sanda a wace shekara ka aje aiki ne
a 2007
shekara ta 2007 zamanin ma mulkin Obasanjo kenan ya lamarin yake a tun wannan lokacin ya yanayin biyan naku yake me yake damun ka game da yanayin biyan ku fansho da kudin ajiye aiki a to gratuity
to ga ba wani karin da za a sake maka abin da aka fara biyan ka da shi da shi za ka yi karwa duka abubuwan da ake kara wani 20% 25% 30% da sauransu ba banda ne
Patrick Alade yanzu dawa tun 2007 din nawa ake biyan ka fansho a wata?
90,000.
Okay, 90,000 kenan. 90.
Amma ba lokacin da dai wannan daga sai ne naje pension office samu a Abuja. Office zamu ga jari ne. Kujin da ke shiga mota daga Bela ka ta gurin.
A Jabi ba?
Ina Jabi. Naje a lokacin ne aka dan gyara mini. To tun daga wannan lokacin fa na tsaya kenan. Wasu colleagues na ma sai sai su ma haka ba kare. Muna kiran juna a waya, muna contacting waya, mu ji ko akwai wani labari. Kowa zai ce haka ne. Ba kare.
Kuna kwatanta abun da cewa sauran masu sa uniform kamar sojoji nasu daban ne da naku.
Daban ne. Ko mu da muka rika da mu wanda suna bayan mu wanda suka zo suka shiga aiki. Su ba shi da suke karba yanzu wai yanzu ke yana karban kudin superintendent ko chief superintendent ne yanzu ai abin da ake bayarwa to mu sojoji mu abokanai muna da abokanai da su na tambaya ne shi a wani ya yake ya tura ji a karbi aboki na zai ce ya tura a karbi kudi yake wani kudi ne kuma wata ya kare ne ya a shishiru ne to mu ba mu sani ba mu a shishiru din ba san da mu bane ba mutane manyan namu ba su nema don a yi mana bane.
Mun nemi shugaban kwamitin 'yan sanda ta Abdulhamid Malam Maduri amma ba a samu nasara ba. Amma dai mun samu shugaban kwamitin 'yan sanda na majalisar wakilai Maki Abubakar Eleman.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Sunana Maki Abubakar Eleman, ni mutumin jigani, ina wakiltar kananan hukumomi guda biyu, Malam Maduri da Kaugama, kuma ni nake jagorancin kwamitin na 'yan sanda a majalisar tarayya.
Tsofaffin jami'an 'yan sanda sun gudanar da zanga-zangar lumana zuwa majalisar dokokin nan don korafi kan karancin fansho da ake biyan su da kuma yasa su har suka shiga halin kunci. Menene kwamitin ku ke yi ne na taimakawa waɗannan tsofaffin jami'an 'yan sanda?
To alhamdulillah kai ma kin ce zanga-zanga da suka yi ta lumana har suka zo nan majalisa kuma aka yi sa'a muka ci karo da su kuma su ma yanzu in suna sauraro na sun sani ina zuwa dawowar wannan majalisa ta goma na tashi na kawo kuduri wajen gyaran wannan din fansho yadda za a yi a gaza musu su fita daga cikin halin da suke ciki. Muna da kyakkyawar fahimta mu da su.
To yanzu wasunsu sun yi korafin cewa an kwashi watanni har hudu ko ma fiye ma wasu ba su samu ko sisi a pension su ba. Wasunsu ma har kuka suke, wasu ma su fadi su rasa rayukansu. Yaya kake kallon wannan lamarin?
To inna lillahi wa inna raji'un, ba samu wannan labari ba. A matsayinki na yar jarida kike sanar da ni, ni ina da kyakkyawar fahimta da jagororinsu sukan zo har office ina mu tattauna su dinga bin ba'asin ina ka kwana ina ka tashi, kuma muna fahimtar juna ni da su. Amma har yanzu magana da muke da ke ba wanda ya kamu koke na an biya pension na wata ɗaya ko biyu har zuwa hudu bai samu nasa ba.
To wani mataki za ka ɗauka kan wannan ganin cewa kuna wani ƙoƙari na taimaka musu?
Yanzu da ka yi min wannan bayani, insha Allah ba zan yi ƙasa a goyo ba. Zan yi ƙoƙari na bi duk hanyoyin da ya kamata na bi na gani gaskiyar wannan bayani da na samu ko kuma aka san haka.
To akwai wasu manyan jami'ai ne lokacin da suka aje aikinsu a aikin 'yan sandan nan, wasu zaka ga DSP ne, wasu kuma sun ma wuce haka, amma suna korafin cewa pension nasu yayi karanci, wasu na karban kaman naira 30,000. Shin za ku iya gyaran wannan?
To alhamdulillah lami bari ne amfani da wannan dama na Musa Albishir, ba su kadai pensioners na 'yan sanda ba, duk wasu pensioners na sauran agencies, cewa wannan gwani ta zo da wani kuduri da ma'aikatar pension da Obishin Minister na Finance da Head of Service suna zama a yanzu magana da kake magana ta yi zurfi, ta yi nisa kan yadda za a yi a inganta rayuwar duk waɗannan da suka gama aikinsu, domin a zo a tattara abubuwan a gani ana ba su hadda gratuity. Idan aka yi building din gratuity dinka, to pension dinka zai afki. Kin ga ma'aikata takan bada kaso 10, kai kuma ka bada 8. Wasu ma'aikatan ma su kan bada 15, wasu kuma su bada, ma'aikata kuma su bada 8. Insha Allah gwamnati tana kokari a kai daga lalle ta inganta wannan harka ta pension.
Masauraro, abinda ya sauka kenan a shirinmu na yau, sai a biyu mako mai zuwa inda za mu daura daga inda muka tsaya akan wannan gwagwarmaya ta neman haƙƙin fansho da tsaffin jami'an 'yan sanda ke yi. Yanzu amadadin Nasura da Mele Kaya da Madina Dauda da suka taimaka shirin ya zo gare ku, ni Sarfilu Hashim Gumal ke cewa mu kasance lafiya.
A gaida Sarfilu Hashim Gumal, wannan ne kuma ya kai mu ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a taƙaice.
Shugaban ƙasar Iran Masoud Pezeshkian ya faɗa a ranar Lahadi cewa bai kamata ba Isra'ila ta kai hari kan ƙasashen da ke da alaka da Iran na Axis of Resistance ɗaya bayan ɗaya ba. Isra'ila ta ce ta kai harar kan sansanonin 'yan tawayen Houthi a ƙasar Yemen a ranar Lahadi, inda ta faɗaɗa fafatawa da ƙawayen Iran a yankin bayan kashe shugaban ƙungiyar Hezbollah Sayyid Hassan Nasrallah a ranar Juma'a a wani rikici da ya faɗaɗa a ƙasar Lebanon. Hukumomin Pakistan sun faɗa a ranar Lahadi cewa wasu da ake zargin 'yan tada kayar bayani sun kashe ma'aikata akalla 7 tare da yin garkuwa da wasu 20 da bindiga a wasu hare-hare 2 da aka kai cikin dare a lardin Balochistan da ke kudu maso yammacin ƙasar. Rikicin ya faru ne a gundumar Panjghur da Mushkal na lardin da ke fama da tashe-tashen hankula wanda ke da arzikin albarkatun ma'adanan ƙasa. 'Yan sanda sun ce wasu 'yan bindiga sun kai hari a wani gida a Panjghur da tsakar daren Asabar, inda suka yi harbi kan mutane da ke cikin gidan kafin su guda kan babura. Adadin waɗanda suka mutu na ƙaruwa a kudu maso gabashin Amurka da rashin isassun kayayyaki masu muhimmanci a keɓaɓɓun yankuna da ambaliyar ruwa ta yi ƙamari da kuma asarar gidaje da dukiyoyi, yayin da mahaukaciyar guguwar da aka yi wa lakabi da Helene ta bayyana ƙararrawa ga jami'ai da suka yi gargaɗi kan baƙar wahalar da za a sha wajen sake gina inda aka samu ɓarna. Ma'aikatar tsaron Taiwan ta faɗa a ranar Lahadi cewa tana cikin shirin ko ta kwana bayan gano makami mai linzami da dama da aka harba daga cikin ƙasar China, kwanaki kaɗan bayan da Beijing ta ce ta yi nasarar gwajin harba makami mai linzami kirar ballistic mai ratsa nahiyoyi.
Masu sauraro da takaitattun labaran ne kuma za mu karkara shirin namu na yanzu. Kafin mu yi sallama da ku, muna taya abokiyar aikinmu Zahra Aminu Fage, wacce Allah ya yi wa kakarta rasuwa jiya Lahadi alhinin wannan rashi. a madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka a nan Amurka da duk sassan duniya. Muna kuma mika sakon taziya da duk iyalai da ƴan uwa da abokan arziki. Allah ya jikanta da rahama, Allah ya sa can yafi nan, ya kyautata kwakwancinta, ya ba mu kwakurin wannan rashi, kuma idan tamu ta zo ya sa mu cika da kyau da imani. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballa da ya karanto mana labarai da Daji Balawi da ya shirya ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu Mr. Charleston, ni Aisha Mu'azu nake muku fatar wani lafiya. Ma'asala.